الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أكوي تنبيوي داكي واتو أينيشن سوء أقباتر لتنبيو ينسو شكما مالا زي واتو أينيهم أمسا تنبيا تفركو مي أكي كبه حجة لشي أشك مسلنشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هنا godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon cika wannan alƙawari dan ansa waɗannan takaitattun tambayoyi. A yau Litinin 22 ga watan Juma'a al-Akhir shekara ta 1427 bayan hijira, wanda ya dace da 17 kenan ga watan Julai shekara ta 2006 miladiya. Dangane da tambayar ku ta farko cewa me ake kafa hujja da shi a cikin musulunci, abinda ake kafa hujja da shi a cikin musulunci littafin Allah, wato kenan Al-Qur'ani mai girma, sai kuma abinda ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato kenan sahihin hadisi banda da'ifi, a bisa ga fahimta ta magabata ta gari. Lokacin da duk zaka karanto aya ko ka jawo wani hadisi, to ya zanto fassarar da za ka yi masa kar ta zama bakuwar fassara wadda ta ci karo da abinda musulman farko suka fahimci ayar ko hadisin. Yayin da duk ka ga wata aya a yau ka karanta mutane ita, ka bata wata ma'anar da ta ci karo da yadda musulman farko cikin sahabbai ko tabi'ai suka bata, to wannan abinda ka yi ya zama kuskure. Hasali ma ka yi bid'a a cikin addini, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya nuna a waɗansu daga cikin rubuce-rubucen sakamakon littafin Muqaddimatun fi Usulit Tafsir. Haka kuma yayin da ka ja wani hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ka bashi wata ma'ana wadda ta ci karo da yadda musulman farko suka bashi, to a nan gurin ma ka yi kuskure a cikin fassararka, kuma abin da kai sunansa bid'a. Da haka dole ne yayin da za ka kafa hujja da wata aya ko wani hadisi, ka tantance cewa ma'anar da ka baiwa ayar ko hadisin bata ci karo da yadda musulman farko suka fahimci ayar ko hadisin ba. Sannan kuma ana kafa hujja da ijma'i. Ijma'i shine haduwar kan al'ummar musulmi, musamman malamai mujtahidai wanda sun kai matsayin ijtihadi kan hukuncin wani abu cikin hukunce-hukunce na addinin musulunci. Cikin ababen da dama ana iya yin ijtihadin a cikinsa. Shine bi maraka su'ud ke cewa wa huwa littifaq min mujtahid al-ummati fi ba'da wafati ahadi, wa huwa littifaq min mujtahid al-ummati min ba'di wafati ahmadi. Wato kenan in mujtahidai malaman da sun kai matuka wajen ilimi suka hadu a mataki na duniya gaba daya, ba wani sashi ko yanki na gari ba, akan wata mas'ala cikin addini, to wannan abin ya zama hujja. To daga nan ana kafa hujja da kiyasi idan ya cika sharuɗa bayan samuwar rukunansa da suke sanannu wajen malamai waɗanda suke bincike akan ilimi na usulul fiqh. Da haka wannan ita ce hujja cikin addini. Galibi abinda mutane suka kafa hujja da shi shine Qur'ani din da hadisi, domin ijma'i ya zama hujja ne dan Qur'ani ko hadisi ya nuna ya zama hujja. Ana yin istinbatin ijma'i ne na kasancewarsa hujja cikin addini daga cikin Al-Qur'ani mai girma, kamar fadin Allah ta'ala wa man yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wato lallai mutum abinda zai faɗa ya zanto bai saba wa mummunan farko ba, kare saba tafarkin mummunai. Ana kafa hujja da wannan aya kuma akan wato ainihin ijma'i. To sannan kuma ga hadisin manzon Allah da yake cewa lan tajtami'a ummati ala darala, al'umma ta kanta ba zai haɗu ba kan bata, kamar da shi kansa kiyasi madogararsa daga cikin Al-Qur'ani ne, kamar fa atabiru ya ulul absar, ko cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka dai a takaice waɗannan su ne ababen da ake kafa hujja da su a cikin addinin musulunci.
Hakan maka Allah tambaya ta biyu, wai gaskiya ne kana tuka da warwara wato kai fatawa daga baya sai ka canja?
Haka wani kafin ka zo da wannan tambaya a rubuce, wani ya yi min waya daga Maiduguri, ni ina Kano, cewa wai ni Ja'far Mahmud Adam ina tafka da walwala. Abin mamaki su kansu masu faɗin wannan kalmar ina jin daga bakina suka fara jinta, kuma nakan yi amfani da ita a wurin darussa ko na tafsiri ko dai waɗansu darussa da na saba gudanarwa. wani lokacin da kan yi amfani da wannan imma wajen mayar da martani ga yan bid'a wanda za su gina abu wata ran kuma su zo su rushe shi da kansu, imma kuma wajen bayyana wa mutane haƙiƙanin ma'anar waɗansu ayoyi da kila a zahiri za a ga kamar sun ci karo da juna ko sun walwale juna, sai in yi bayanin ma'anoninsu kamar yadda na karanta a cikin littattafai na malamai magabata, kamar faɗin Allah ta'ala falanas'alanna allazina ursila ilayhim wa lanas'alanna almursalin cikin suratul araf, inda Allah ke cewa za a tambaye manzanni, za a tambaye waɗanda aka tura manzanni. Amma sai wata aya ta zo cikin suratul rahman, ubangiji ya ce fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan, a ranar tashin kiyama ba wanda za a tambaya zanubinsa ko mutum ko aljan. To kaga a zahiri waɗannan ayoyi kamar sun walwale juna, amma idan an tashi bayanin hakikan ma'anarsu za ka ga babu tufka da walwala tsakaninsu da juna, sannan babu cin karo tsakaninsu da juna. Abinda zan ke so in ce waccan kalma masu jifa na da ita abin mamaki, ba zai zama na yi alfahari ba idan na ce daga baki na suka ji ta. To sai in koma kan tambayar, gaskiya ne ni Ja'far Mahmud Adam ina yin tufka da walwala? Wannan ba gaskiya ba ne ba. Abinda za a samu cikin zance na wanda za a ce na yi tufka da walwala ɗaya ne daga cikin ababe guda biyu, ko dai in ba da fatawa kan wata matsala. A wani lokaci da ya wuce a baya, shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma, a yanzu bayan na ƙara bincike akan matsalar kuma in ba da fatawa kifiyar waccan tada, to kaga wannan ba tufka da walwala bane ba. A'a, na fahimci na yi kuskure ne, na dawo kan daidai. Bari in ba da misali, da ina cikin waɗanda suke da'ifantar da hadisi da yake magana akan salatul tasbihi, don na yi taƙalidanci na bi malaman da suka da'ifantar da hadisin irin su Bakar Abu Zaid da makamantansu. Duk wanda ya ji tafsiri na shekarar 1995 wanda ya kunshi kamar wani bangare na suratul Nisa da wani bangare na suratul Ma'ida da suratul An'am zai isa cewa lallai a haka na fassara, a haka na ansa tambayar. Amma daga baya kuma bincike na da nazari na ya faɗaɗa, na gano cewa in dai ta fuskar riwaya ne hadisin ya inganta, sai dai ta fuskar tantance ma'ana ko mutum ya soki hadisin min haisul matan la min haisul riwaya. Kaga jahili wanda bai sani ba sai ya ɗauka na walwale kaina ne, bayan kuwa bincike na ƙarawa kaina. Sannan da ina cikin waɗanda suke ba da fatawar cewa bai ko daidai yake da ɗaurin aure. Idan wakilan ango suka je suka haɗu da wakilan amarya dan nema dan su auren wance, su wakilan amarya suka ce mun bayar, su kuma suka ce mun karɓa, a fahimta ta wannan siga ce, dan haka aure ya tabbata. To amma duk wanda ya ji fatawoyina na waɗannan shekaru guda biyun ƙarshe ko ukun ƙarshe zai tarar ina cikin masu faɗa da wannan kuskure ne. A da can na yi taƙalidanci ne ga waɗansu malamai da suka taɓa kan hakan, cikinsu akwai babban malaminmu marigayi Sheikh Abubakar Mahmud, gumi Allah jikansa da gafara. Amma daga baya bincike na nuna min cewa wannan fatawar kuskure ce. Kalmar baka ita kadai ba ta ɗaura aure, dole sai da niyya a cikin zuciya. Da haka masu baiko lokacin da suka je wajen baiko daga gida, idan an tambaye su ɗaurin aure za ku je ko baiko, za su ce baiko za mu, ba ɗaurin aure ba. Bayan taro ya baje, idan an tambaye iyayen yarinya ashe kun aurar da ƴarku, za su ce a'a, ai ba aure ne akai ba, baiko akai. Ashe ko da an yi amfani da kalmar mun bayar mun karɓa, ba a ƙulla niyyar ɗaurin aure ba. Shi kuma manzo Allah ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ayyuka suna tare da niyya. Karkashin wannan hadisi malamai kuma suka samar da ka'idar da suke cewa al'umuru bi maqasidiha, kowane irin al'amura suna ginuwa ne akan kudurin mutum a zuci banda furucin baka. Furucin baka kadai ba a gina hukunci sai da niyyar zuci. To kaga wannan duk wanda ya san fatawa ta tada zai ga ta bambanta da ta yanzu. To ire-iren waɗannan suna nan a fagen ilimi da dama, kuma ni ba ni ne farau akan wannan ba. Al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Shafi'i, ɗaya daga cikin a'immatul mazahib al-arba'a, duk wanda yake karanta maganganunsa zai ga safanin fatawoyi tsakanin lokaci zuwa lokaci. Mafi fitowa fili shine safanin da ake samu tsakanin magana wanda yayi kafin ya shiga Misra da kuma fatawoyin da ya rika yi bayan ya shiga Misra. Kafin ya shiga Misra ya rinka ba da fatawoyi akan waɗansu matsaloli da baya da hadisi a kansu, amma bayan ya je garin Misra wajen neman ilimi da fada da bincike, sai ya samu waɗansu hadisai wanda ya amfani da su wajen rushe waɗansu fatawoyi da daya ijtihadi zamanin shi babu hadisi. To sai malamai suke bambance tsakanin maganar da ya kafin Misra da wanda ya bayan ya shiga Misra, su ce qala Shafi'i bil qadim abinda Shafi'i ya faɗa a da, suna nufin kafin shiga sa Misra, ko su ce qala Shafi'i fil jadid, ma'ana fata wadda Imam Shafi'i ya yi bayan ya shiga Misra. Sannan dukkan mutumin da yake bibitar fatawoyi na Imam Ahmad dan Hanbal, wanda ake walakabi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, zai samu a cikin matsala ɗaya yana da fatawa uku: qawlan bil man'i mutlaqan, qawlan bil jawazi mutlaqan, wa qawlan bit tafsil. Wani lokacin yace abu kaza haramun ne kai tsaye, wani lokacin yace halal ne kai tsaye, wani lokacin kuma yace a'a, in sharadi kaza ya cika kaza to ya zama halal, in kuma Allah ya sharadi kaza to ya zama haramun. Duk wannan musayar fatawa ko canjin fatawa da ake samu daga zamani zuwa zamani, abin da yake nuna wa bunƙasar malami da kwazo na dalibin ilimi, idan mutum dalibin ilimin ne kamar mu, wato kwazon sa kenan wajen bin diddigin dalilai, wanda ke sa duk lokacin da aka samu wani zamani yayi tsawo, to akan samu canjin fatawa daga shekara zuwa shekara, ko daga wadannan adadin shekaru zuwa wadannan adadin shekaru, musamman cikin matsalolin da yake akwai ijtihadi, ba matsalolin da babu ijtihadi ba. Dan matsalolin da yake akwai ijtihadi sune hukunce-hukunce, a ce kaza halal ne ko haramun ne, wannan dole fatawa na iya canjawa gurgurdan yadda bincike ya karu. Amma matsalolin da babu ijtihadi, kamar dama a ce misali kisoshi da muka karanta cikin Alkur'ani, kisar Annabi Nuhu da Annabi Hud da Annabi Salih, wannan dai yadda kai ba za su canju ba. Dan baka cewa da kai da fara Annabi Nuhu, yanzu kuma ka zo ka ce babu, idan kai haka ka kare ta kanka da kanka, ko ka kare ta wahayin da Allah ya saukar, tunda su al-akhbar ne ba ahkam ba, wanda akwai bambanci tsakanin al-akhbar da al-ahkam. Malamai da dalibai ilimi sun san wannan. Da haka dai ilimi baya karban daskarewa. Idan ana nufin tufka da walwala, ana nufin in faɗi wata fatawa a da, a yanzu kuma yanzu in ce ga yadda na fahimce ta ba haka take ba, to wannan haka ne. Kuma wannan ba ni ne faro ba, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal da duk wani mujtahidi da zaka karanta tarihin sa a baya zaka yi shi haka. Wannan kuma jahilci ne ma a cewa wannan abin tufka da walwala, sai da a kira shi da suna canjuwar fatawa, a sanadiyar canjuwar bincike, a sanadiyar karuwar ilimi, a sanadiyar karuwar nazari, wanda dukkan malamai sun san wannan ba jahilai ga magariba yan kitan ki na biyoki. To daga nan gudun kuma abu na biyu kila, wanda shi ma a faɗe shi ana nufin wato ainihin tufka da walwala, sawa'un ne aka tuhuma da shi kuma an tuhuma wani da shi, kamar wani ya ɗauki maganganuna da na yi a wani lokaci a cikin kafin, sai ya gutsuro daidai gabar da yake so, kuma sai je sake gutsuro wata magana da na yi a wani wuri a daidai lokaci, ya gutsuro daidai gabar da yake so a cikin kasa din, sai ya zo ya hada ya ce to a can ya ce kaza, a can ya ce kaza. To kaga wannan jahilci ne yake sa waɗansu mutane su yi haka, ko hawa san zuciya ke sa waɗansu mutane su yi haka. Dukkan mutumin da zaka yi hada hadan maganganun sa irin wannan, to zaka samu maganganun sa sun ci karo da juna. Amma idan ka je wani kaset shi kadai daga farkon sa har karshe, kuma ka je shi ma daga farkon sa har karshe, to zaka samu bacin karo da juna. Amma gutsare-gutsaren maganganu, wannan duk wanda kake so ka kama, ka iya kama shi ta wannan kafa, wanda shine jahilai suke yi waɗanda suka rasa hujja game da abokin tattaunawar su. Yanzu alal misali, wani ya iya zuwa ya ce na karanta a cikin Alkur'anin ku cewa duk masallaci dan wuta ne, idan an tambaye su hujja sai ce Allah ya ce fawil lil musallina, Allah ya ce azaba ta tabbata akan masallata. To kaga idan ya tsaya daidai wannan ayar ya zalunci Alkur'ani, sai mu ce da shi to kaga kai ne baka da fahimta, kara sa gaban mu na muji. Ai da Allah ya ce al musallin alladina ma salatin sa'un walladina hum yarauna wa na'un ma'un. Da haka dole sai in masallatan sun zama masu jinkirta sallah da gangan ba da mantuwa ba, to su ne waɗanda za a ce sallar su ba za ta cece su daga wuta ba, ko kuma masallatan sun zama masu riya, ko masallatan sun zama masu hana taimako, kaga masu mai faka ke. To irin waɗannan yana nan cikin Alkur'ani ko cikin hadisi, duk wanda ya kawo jumla wanda akwai istisna'i a bayanta sai ya kyale istisna'in, to sai ta bayar da ma'anar da ba ita ake nufi ba. Wato akwai istisna'i shine togaciya ko exception. To idan baka kawo wannan togaciyar ko exception ba, sai bai da mummunar ma'ana, wanda shine abinda su waɗancan mutane suke wanda suke cewa an yi toka da wawara. Wannan kenan. Sannan kuma wani abu mai mahimmanci shine, ka iya tambaya ta mai hukuncin mushe in ce da kai haramun, mai hukuncin cin namun alade in ce da kai haramun, ka sake tambaya ta mai hukuncin abin da ya shafi kamar dabba wadda ba a ambaci sunan Allah akan ta, ba ka ambaci sunan wanda zan ce maka haramun, kai tsaye na ce maka haramun, shi kenan. Kuma na jawo aya kan haka, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wama uhilla bihi lighayrillah, aya ce ta nasanta haka, aka bi ta cewa haramun ne, shi kenan. Sai kuma ne ya tambaye ni ya ce ni ne matafiyi, guzuri ya kare mun, yunwa ta kama ni, gani kamar zan mutu, ba ni da abinci sai mushe, ya halatta in ci sai in ce ya halatta ka ci. kaga anan idan wani jahili ya ji sai ce yanzu ka haramta mana mushe yanzu kuma ka halatta sai ce to kaga matsalar ka kai jahili ne ba ka karatu ai da sai ka tambaye ni me yasa na haramta zan jawo ayar ko me yasa na halatta kuma zan karata maka Allah ce fa man yadurra ghayra baghin wala adin fala isma alayhi inna Allah ghafur rahim dukan wanda ya tilastu ba tare da na mai ketare iyaka ko zalunci ba ya je ya ci mushe to wannan babu laifi a kansa kaga kenan ba wani tufka da warwara tsakanin waɗannan ababai hukunci ne ya canja cin mushe haramun ne amma in ka samu kanka cikin tsanani ya halatta ka ci to kamar haka ne wani ya zo same ka wata tambaye ka me hukuncin demokrasi ko demokradiyya ka ce demokradiyya ai tsari ne da ba na Allah ba duk tsarin da ba na Allah ba ko aka kawo shi don a mulki mutane da shi to wannan tsarin kuskure ne kafirci ne ba daidai ba ne sai kuma wani ya zo tambaye na gefe guda ya halatta mutum ya tsaya takara a matsayin gwamnan jiha ko ya tsaya takara a dan majalisa na jiha ko na tarayya ko bai halatta ba sai na ce masa a matsayinsa na musulmi wanda a zuciyarsa ya yarda cewa duk hukuncin da ba na Allah ba kuskure ne hukuncin Allah shine ingantaccen kuskure shine wanda yake la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ya yarda da wannan a zuciyarsa hukuncin Allah shine daidai wanda babu kuskure a ciki la ya'tihil batil wato barna ba ta zo masa min bayni yadayhi wala min khalfihi wato ainihin ballantana ta gaba da shi ko ta bayan shi tanzilun min hakimin hamid amma hukuncin da ba na Allah ba kuskure ne na Allah shine daidai ya yarda da wannan a zuciyarsa ya yi imani da haka to amma wani uzuri ko san zuciya na dan adam ko rinjayar shedan ko wata maslaha ya hango wata maslaha cewa idan ya shiga cikin wannan hukunci zai iya kawo gyara ko da ba 100% ba zai rage wata barna ko da ba dukanta ba zai iya rage barna daga 100% da take faruwa ta koma 90 cikin 100 ta koma 80 cikin 100 ya samu nasarar kawar da barna kashi 10 ko kashi 20 ko 30 ko 50 sai mutun ya shiga ya zama dan majalisa ko gwamnatin jiha ya zama dan majalisa zai hakuna tarayya ko chairman na karamar hukuma a zuciyarsa na mai kudurin hukuncin Allah shine mafi ingancin hukunci wa man ahsana min Allah hukuman li qaumin yuqinun to wannan ba za ka ce masa kafiri ba idan ka ce masa kafiri to kai ne kalma kafiri sannan kuma wannan mutum ba za ka ce masa abin da yayi haramun ba to mun larura ce ta tilasta shi shiga ko dai barna ta faru 100% ko ya shiga cike rigewa barna karfi to kaga nan wanda ya zo can fatawa taka lokacin da kace demokrasi kafirci ne yanzu kuma yaji fatawarka na cewa ka ce ya halatta musulmi ya shiga dan wata maslaha to sai dauka cewa kai tufka da wala saboda shi jahili ne baya iya bambance tsakanin haramcin mushe da ka bayar dazu kace haramun ne da kuma halacci da ka bayar ga wanda ya samu kansa cikin larura tunda shi baya iya bambance tsakanin ababen guda biyu to wannan shine abin da wato ainihin wanda bai gane ba yake dauka a wannan matsayi kuma anan nake so in ce da ku kai mai tambayar da kuma waɗanda kila za su iya saurara ta hanyar kasat ko a Maiduguri ko a Bauchi ko a sauran garuruka cewa fatawoyi irin na shiga aikin gwamnati ko kuma yin karatun boko ba fatawa ce mallakar wani mutum ɗaya ba sawa'un malami ko ɗalibin ilimi ballantana mutumin da kila in an bi shi za a bincika shi bai kai ya zama ɗalibin ilimin ba ma na gaske baya iya yin fatawa shi kadai a madadin jama'a fatawa ce da ke buƙatar binciken dukkan masu bincike waɗanda suka yi fice a garin da ake zaune ko a ƙasar da ake zaune a tattara su kowa ya kawo albarkacin bakinsa ya faɗi bincikensa sai a tattara bayanai da dalilai da hujjoji sai a baiwa mutane a matsayin wannan ita ce mafita amma ba wani mutum zai je shi kaɗai ya tara waɗanda suka yarda da shi ko suka yi imani da shi ya bayar da fatawa shi kaɗai a madadin al'ummar musulmi kuma ya ɗauka ta cince daidai kuma ta sauran musulmai ta zama kuskure duk wanda ya wannan to ya kawo rudo cikin addini kuma ya ci amanar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma sai ya tsaya a gaban Allah shi da wanda ya ci amanar su ya ba su fatawa ba ta daidai ba wanda bai gina ta akan ilimi ba da haka take ce wannan shine dan bayanin da zan iya yi dangane da batun cewa akwai tufka da walwala ko babu tufka da walwala
akaram kallon tambaya ta gaba menene gaskiyar cewa kun taba zama kun tattauna da Muhammad Yusuf game da haramcin boko da aikin gwamnati
wannan gaskiya ne wallahi tallahi billahi alazim mun zauna ne da Muhammad Yusuf a masauki na da nake sauka a Maiduguri a Dambo Road gidan Alhaji Muhammad Indimi gidan bakin sa akan wannan fatawoyi kuma ya gamsu ya ce da ni ya yadda yayi kuskure na ce tafi to amana ce a wuyanka tunda ka yadda kai kuskure ka nemi su al'ummar da ka dora su akan wannan fatawa suke bin ka ka faɗa musu domin yaddarka ni da kai anan cikin gida ko a falo a boye ni kadai ba za ta tsira da kai a gaban Allah ba har sai ka fada waɗanda suka bi ta kan wannan fatawa. Wannan ni da shi kenan. Mun zauna ni da shi da Malam Abdul Wahab. Shi ma dai anan Damboro a gidan Alhaji Muhammad Indini. A wannan karan duk hujjojin da yake jin su yake dogaro da su ya kawo su a gaban mu mun yi masa bayani. Kuma yayin shiru ya nuna ya sallama amma kuma bai fita yawa mutanen sa bayani ba. Karo na uku ko mun zauna da ni da shi da Dr. Muhammad Sani Umar. Tun ma lokacin shi Dr. Muhammad Sani bai riga kammala karatun sa jami'ar Madina ba. Dan yanzu da nake muku magana ya riga kammala karatun sa ya dawo gida yana nan Kano. Shi ma mun zauna mun tattauna irin waɗannan mas'aloli. Ya sake maimaita irin abin da ya ambata a zaman mu ni da shi da Malam Abdulrahman. Muka yi masa bayani iya yadda za mu iya masa. A wannan lokacin ban manta ba banda mu da shi din akwai waɗansu. To tunda akwai idan jama'a a lokacin nan bai nuna mana ƙarya muke ba, bai nuna mana gaskiya muke ba. Dan ina jin tsoron ƙarya daure kansa a gaban waɗanda yake ganin abokan kunsu musali. Abu na hudu, ya zauna shi da waɗansu ɗalibai masu karatu a jami'ar Madina a can Madina lokacin da ya je yakin Umara. Kuma sun ba shi dukkan hujjoji da suke nuna masa fatawoyinsa da ya ba daidai ba ne. Abu na biyar, ya zauna shi da sauran 'yan uwa masu wa'azi a Maiduguri. Ina kyautata zaton a cikin zaman da aka yi ma akwai Imam Ali Gafsiya na jami'ar Maiduguri da waɗansu daga cikin ɗaliban ilimi kira su Malam Madu Mustapha ko Ahmad Abdulkadir ko Bukar Kyari ko Malam Ali Mustapha da dai waɗansu fitattu cikin ɗaliban ilimi na Maiduguri da masu wa'azi. Kuma da an nuna masa waɗannan fatawoyi da yake ba daidai ba ne ba. Sannan kuma abu na shida, ya zauna shi da waɗansu ɗalibai a Zaria musamman akan maganin karatun boko da aikin gwamnati. Kuma sun nuna masa iyakacin hujjojin da suke da shi. Amma a wannan lokacin da tunda ya je shi da almajiransa suka yi rikodin ɗin kafin ɗin ba sai dama kowa ya mallaki kafin ɗin ba. Wanda yanzu na tabbatar ba za su iya fitowa da shi filin su bayyana wa duniya wannan zaman da aka yi ba. Abu na bakwai, na zauna da ni da shi da waɗansu daga cikin alhazai a aikin hajjin da aka yi shekaru biyu da suka wuce, wato a shekarar da ya je Umara ya tsaya a can bai dawo ba har sai bayan aikin hajji. A wannan lokaci ya fito fili ya nuna mana cewa yaran da suke irin wannan fatawa shi baya tare da su. Asali ma shi kanshi sun kafirta shi kuma baya tare da su. A wannan lokaci ne kokarin sanar da waɗansu daga cikin jami'an gwamnati na jihar Borno cewa to wannan mutum fa sharri ake masa da kaji kamar yadda ya faɗa. Suka ce su sai da ba har sai in ya yadda zai rubuta wannan da kansa. Yace ya yadda zai rubuta da kansa cewa waɗannan fatawoyi kaji ake masa. Yace zai rubuta, ni nake ba shi shawaran cewa ka nemi wani masanin shari'a ya rubuta a madadinka, wato kamar lauya kenan. Domin idan ka bari ka rubuta da kanka kila ka je ka daure kanka da kanka. Haka aka yi. Ya bayar wani ya rubuta masa ya bayar mai girma mataimakin gwamnan jihar Borno wannan takarda. Wanda ita ba ta ba da dama aka ba shi damar ya shigo Najeriya har ya zo ya zauna ya ci gaba da zama a Maiduguri. Bayan an riga an yayata sunan shi cewa ana neman shi don tayar da rigimar 'yan Taliban a jihar Borno da Yobe. A wannan lokaci akwai marigayi mai girma sakataren gwamnatin jihar Borno, wato Abba Ganataraf, Allah ji kansa da gafara, Allah ya rahmace shi. Akwai waɗansu daga cikin 'ya'yansa da muka je aikin fadi da su a wannan lokaci. Sannan akwai ɗan uwa Sadiq wanda yake aiki a nan pharmacy na asibitin koyarwa teaching hospital na nan Maiduguri. Yanzu haka yana nan da rai a iya tambayarsa da waɗansu 'yan uwa waɗanda ba zan iya tuno sunansu ba. Amma abin mamaki shi ne sai na ji kasaɗin Muhammadu Yusuf yana karaita dukkan wannan zaman da aka yi. Wanda kuma galibin waɗanda aka yi wannan zaman da su ko dai 'yan uwa na Zaria wanda ya zauna shi da su ko kuma ni ko Dr. Muhammad Sani ko Malam Abdulrahab ko su 'yan uwa na Maiduguri da malamai na Maiduguri. Amma duk zo na karaita wannan abu, to kaga wannan babu abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna fatan Ubangiji ta Allah ya tsare mana imanin mu, ya sa kuma mu karsan zuciyar mu, ya sa mana jin tsoron Allah kuma da jin tsoron mutane, ya sa mu gwammace gara kunyar duniya da kunyar kiyama. Domin alamar ta ga dan adam shine wanda zai dauka da kunyar duniya gara ta kiyama. Amma musulmi zai goma ce gara kunyar duniya da ta kiyama, munafiki kuma zai dauka cewa gara ta kiyama da ta duniya. To saboda haka wannan shine abin da zan iya cewa game da wannan al'amura da kuka tambaye ni.
Sakaraka Allah ne ka sani na kuskuren ilimi da shi Muhammad Yusuf din yake yi.
Kuskure da ilimi waɗansu daga cikin mun tattauna ni da shi. a wadansu lokuta a baya, kuma ba na san ce zan kawo su a nan gudun a yanzu. Amma shi ya san me muka tattauna, ni na san me muka tattauna. Ya san idan muka yi saɓani kuma ina muka samu fahimta ni da shi. Amma kila kaɗan daga cikin abubuwa, na ji shi a wani kasid da yake ta yawo a wurin jama'a yana fassara cewa hadisin manzon Allah da Imam Bukhari ya tuma min mauludin illa wa yuridu Allah sutura. Da manzon Allah ke cewa ba wani jariri face an haife shi akan sarki, fa abawahu yuhawwidanihi, iyayensa ne suke mayar da shi ba yahudi, aw yumajjisanihi, ko su mayar da shi ba majusi, aw yunasranihi, ko kuma su mayar da shi ba nasari. Aw kama qala alaihi salatu wassalam, yace abinda ake nufi da yuhawwidanihi shine su sa shi boko. To kaga wannan fassara ce ta san zuciya. Duk wanda ya wannan fassara ba zai iya kawo wani cikin magabata ba da ya riga shi wannan fassara, kai ba zai iya kawo wani ba a cikin malaman zamani da ya riga shi wannan fassara. Yace sanya ɗaboko, wannan yana nufin kiristantar da shi ko yahudantar da shi. To wannan babu mai wannan fassara a iyakacin sani na a duniya, an ba shi kadai ba. To kaga wannan kuskure ne. Sannan yin amfani da kalmar wannan lahin hakum bi anzalla wa la ta mul kafirun a kasar ta kowa, to kaga wannan shi ma kuskure ne. To mun dumle wannan tafsirin, yana nufin ya fi Abdullahi dan Abbas, ya fi Imam al-Bukhari, ya fi Imam Muslim fahimtar Qur'ani. To waɗannan suna daga cikin kurakurai masu ɗimbin yawa da suke yaɗuwa a cikin karantattukansa. Fatan mu Ubangiji ta'ala ya fi mace ba shi ikon tuba.
Akramaka Allah, ko akwai dalilan da suka sa ka rabu da shi bayan da an san ka da shi cikin ɗalibanka har kana yabansa a gaban jama'a?
Gaskiya ne an sani da Muhammadu Yusuf, shi ya san wannan, ni na san wannan. Ba na inkarin ya taɓa kasancewa tare da ni har zuwa Ramadanan ƙarshe da ya gabata, wato wannan Ramadan na shekara ta 1426 da ya wuce. Ya kawo min ziyara inda muke masauki na Maiduguri, ya tattauna da ni kan waɗansu matsaloli na addini. Na ba shi aron wani littafi da kuma ba shi shawarar yin photocopies. Wannan ita ce haɗuwa ta ƙarshe da shi. Amma tun kafin ita wannan haɗuwa ta ƙarshe, dama can an samu raunin alaƙa tsakanin ni da shi tun daga lokacin da waɗancan fatawoyi suka kunno kai. Kuma abin da ya kawo raunin alaƙa tsakanina da shi, na farko dai na lura duk ababen da za mu tattauna ni da shi, komai irin yadda ya ce ya gamsu, to baya iya yin ƙarfin hali ya je ya faɗa almajiransa haka. Idan ya je sai ya gina su kan wani abin daban wanda ba shi ne gaskiya ba. To kaga wannan kamar wani nau'i ne na ni ba zan iya munafuntarsa ba, kuma sai nake ganin bai kamata ba in kyale sai ci gaba da munafuntata. Ni ban munafunci wani daga cikin malamai na ba, kuma ba zan iya lamunta ba wani da zai ce abokin karatuna ne shi ko almajirina ne kuma ya munafunce ni. Musamman kuma a fagen ilimi, in abin a fagen rayuwa ne, wannan yana da sauki sama da a ce a fagen ilimi wanda amana ce. Saboda haka wannan shine babban abin da ya kawo alaka ta ni da shi ta yi rauni. Ba wai wata rigima muka yi ni da shi wadda ta shafi wani abu da yake da alaka da duniya ba. A'a, a gani na yadda da'awarsa da kwazansa na da'awa yake a da ya canja, ba yadda na san shi ba. Ina nufin a da babban kwazansa shine ya zai tsora mutane akan addini, a fahimci sunna, a kaucewa bid'a, a gane tafarkin manzon Allah, a kaucewa tafarkin da ya cikaro da shi. Amma an sai zanto babban al'amarinsa su ne waɗannan abubuwa guda biyu su sa a gaba sama da komai a cikin rayuwarsa. Haramun ne a karatun boko, haramun ne a aikin gwamnati. Ni kuma a gani na don mai kawo waɗannan fatawai a halin yanzu, to kamar wani mutum ne da aka dasa shi ko ya sani ko bai sani ba. Musamman kuma a fagen ilimi, in abin a fagen rayuwa ne, wannan yana da sauki sama da a ce a fagen ilimi wanda amana ce. Saboda haka wannan shine babban abin da ya kawo alaka ta ni da shi ta yi rauni. Ba wai wata rigima muka yi ni da shi wadda ta shafi wani abu da yake da alaka ta duniya ba. A'a, a gani na yadda da'awarsa da kwazansa na da'awa yake a da ya canja, ba yadda na san shi ba. Ina nufin a da babban kwazansa shine ya zai tsora mutane akan addini, a fahimci sunna, a kaucewa bid'a, a gane tafarkin manzon Allah, a kaucewa tafarkin da ya ci karo da shi. Amma an sai zanto babban al'amarinsa su ne waɗannan abubuwa guda biyu su sa a gaba sama da komai a cikin rayuwarsa. Haramun ne a karatun boko, haramun ne a aikin gwamnati. Ni kuma a ganina don mai kawo waɗannan fatawai a halin yanzu, to kamar wani mutum ne da aka dasa shi ko ya sani ko bai sani ba, ko da san shi ko ba da san shi ba, ko da niyyarsa ko ba da niyyarsa ba, don ya kawo al'ummar musulmi cikas. Wala Allah ya sani, wala Allah fi kyawun ne yake yi fata fahimta ne bai ba, don ya kawo al'ummar musulmi cikas. A daidai lokacin da al'ummar musulmi suke fama da karanci na ƙwararrun likitoci, ma'aikatan jiya, injiniyoyi, masana a ɓangaren rayuwa daban-daban, kuma a daidai lokacin wani yake ƙara korewa al'ummar musulman yan kaɗan ɗin da suka rage mata, ta yadda al'ummar za ta fuskanci abokanan gabanta ba tare da kowane irin makami ba na ilimin zamani, ba tare da kowane irin tanadi ba. To hakikanin gaskiya wannan wani yunkuri ne na jefa al'ummar cikin halin kakanikai. Wannan nake ganin in har na goyi bayan wannan yunkuri, to hakikanin gaskiya ni din nayi duka da wawara kenan, kuma na ci amanar al'umma ta. Kuma abin mamaki shine wato yadda shi kansa yake kwangaba kwambaya cikin al'amuransa. Zai tsine wa gwamnati ko aikin gwamnati, yadda an ci aikin lauya, amma kuma idan wani abu ya taso zai iya zuwa da kanshi ko ya tura aje a bar mai dugu da a cikin kilomita kusan 700 har zuwa Zaria wajen dan uwa mai suna na Jafar Abbas, wanda shine lauyan da yake taimakawa galibin ƴan uwa musulmi a halin sunna in wata rigima ta kama su tsakaninsu da wasu. Zai iya zuwa ko da kansa ko ya tura wani ya je alallashi Jafar Abbas, ya je ba da ayar alqur'ani ba, da hadisi ba, da constitution din da Muhammadu Yusuf bai kafarta duk wanda suka karanta, da fikin layin da Muhammadu Yusuf bai karanta bai kafarta duk wanda suke karatunsa, har ma ya hana ai da shi za a je ko a yi wabelinsa ko a shige masa gaba ko wani abu makamancin haka. To kaga yana amfanin ka ɗora ɗalibanka akan wani abu daban, kuma ka je kana yin ta'amuli da wannan abu. Kuma na sha faɗa musu a cikin maganganu nake cewa kun ce ko kuka yadda da gwamnati ba, bai kamata kenan cikin ku mai mashin da mai mota ya rinka yin amfani da black number ba, na black number ba ayar Qur'ani ba ce ba jiki, boko ne tsantsa. Kuma za ku je ku yanki insurance ku baiwa gwamnati kuɗin shiga don kuma kana a cikin motocin ku da ke hawa, ka yi lasisi na tuƙin mota, ka zo ka mallaki passport don tafiya aikin hajji ko umara da shi, ba kalmar shahada ce a cikin passport din nan ba, Federal Republic of Nigeria aka rubuta. To kaga wannan ya zama hakikanin tufka da walwala da kuma kwangaba kwambaya. Wato kenan ka kika shiga ɗaki ta kofa sai ka shigo ta window, wannan shine abin da suka samu kansu a ciki. Da ta hakikanin gaskiya babu wani personal rigima tsakanina da Muhammadu Yusuf, kawai abin da ke tsakanina da shi shine waɗannan fatawoyi da nake ganin ya saba gaskiya, shi kuma yake ganin akan gaskiya yake. Ni kuma nake ganin ba zan iya tafiya da mai wannan a ɗauka cewa ni din yana wakilta ta ko ni in wakilce shi ba. Ya kamata in fito fili in nuna ba ruwana da fatawarsa, kuma ni ban ce dole sai ya bitawa ba, amma illa iyaka shi yayi kira na ko ni in kiran shi akan kowa ji tsoron Allah ya duba dalilin da yake kafa hujjar su, kuma wani gaishi waye magabacinsa cikin magabatan al'umma dangane da fatawar da yake dora mutane a kai.
Sakamakon lafi tambaya ta ƙarshe, yi wa malamai ɗa'a yaya yake a cikin addinin musulunci?
Yi wa malamai ɗa'a a cikin addinin musulunci wajibi ne, amma yayin da ya kasance malamai ɗin suna ɗora mutane akan daidai, tunda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi da Imam Bukhari ya rawaito, yace innama ta'atu fil ma'ruf, wato ana yi wa malami da'a ne cikin abin da ya faɗa na gaskiya, amma kar mutum ya faɗa son zuciyarsa kuma a ce za a yi masa da'a ko ta kalidanci a kai. Da haka malamai da suka yi bincike suka gano cewa da'ar da ake wa malamai wadda ta saba wa daidai kala uku ce. Kashi na farko, mutumin da zai bi malamai ko ya bi wani malami ya ɗora shi akan barna, a zuciya san barna ce, amma tare da haka ya fifita wannan barnar sama da gaskiyar da ya fahimta. To da yawa daga cikin malamai sun ce wannan kafirci ne. Da'a ta biyu, mutumin da zai wa malamai da'a akan kuskuren da suka gina shi, amma a zuciya san kuskure ne kuma ga gaskiya can guda ɗaya, amma wani san zuciya ko wani abin da yake samu a wajen malamin ko gaba da yake da wani a can da ya gefen, ko adawa da yake da wani, ko kabilanci ko wani dalili, wani dan garina ne wani ba dan garina bane, wani dan kabila ta ne wani ba dan kabila ta bane, a sanadiyar wannan sai ya fifita wanda ya ɗora shi kan kuskure, duk da ya san kuskure ne ya kyale wanda ke kiran shi akan gaskiya, duk da ya san gaskiya ce, to wannan ba a cewa ya kafirta, abin da ya aikin sabo ne. Kashi na uku kuma shine wanda yake bin malami akan abin da yake ba na daidai ba, amma shi din yayi haka ne bisa ga jahilci dan bai san daidai din ba. To anan wasu malamai sun kasashe kashi biyu, suka ce ta iya yiwa yana zaune cikin jahilci a garin da baya iya yiwa ya sami ilimi tun da ba malamai. To wannan yana da uzuri a wajen Ubangiji da ya bi wani akan barna tun da bai sani ba. Kashi na biyu, wanda ya iya yiwa ya je ya binciko daidai din, amma yake zuwa ya takaita akan wannan barnar da wannan, ya takaita akan barnar da wancan ya dora shi, to wannan yayi sabo, kuma Ubangiji ta'ala zai masa hisabi akan hankalanin tashin kiyama. Da haka anan nake kira da ƴan uwa musulmi akan cewa babban abin da ake bukata shine duk wani malami da zaka yi wa biyayya, to zaka yi masa biyayya ne gurgurdan yadda yake bin Allah, yake bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da ya saba haka kuma dole ka rabu da shi. Allah ya sani na sha wahala a cikin mu'amalata da Muhammadu Yusuf. Duk ƴan uwana waɗanda na riga sanin su kafin shi, waɗanda waɗansu su ma abokanai na ne, irin su malam Madu Mustafa, irin su malam Bukar Kyari, su malam Ali Mustafa, waɗansu su kuma muna da alaƙa ta kudda kudu, suna karatu a wajena tun daga tarihin zuwa na Maiduguri zuwa yau, irin su malam Ahmad Abdul Kadir da sauransu. Da yawansu sukan ɗauka cewa na fifita Muhammadu Yusuf a kansu. Ni kuma uzurin da nake ba su a wannan lokaci, a iyakacin fahimta ta Muhammadu Yusuf yana san gaskiya, yana yin abin sa ne da ikhlasi, idan har ya gano gaskiya sai zai zo gida. To amma irin yadda ya zauna da mutane daban-daban, malamai daban-daban, ba wai ni kadai ba, inda ni kadai ne za a yi cewa dan mai dan ya saba min ni kadai zan ji haushi da takeici, ba magana ce ya saba min ni kadai ba, a ya saba dukkan wani malamin sunna a Maiduguri, a Kano, a Bauchi, a Kaduna, a kowace ina wani malamin sunna yake, ya dauke fatawar da asalin ta yan bid'a ce, ko dai wanda khawarij suka fara da ita, ko wanda yan jama'atul hijrati wa takfir a karshen zamani suka kago yazo ya tsora ya dauki gelanta ya yafa. To kaga babu yanda za a yi, wato ainihin ka ci gaba da goyen bayan mutum akan irin wannan yanayi, bayan ka san kuma kuskure ne. Amma tunda ba a dawo ce ta bambancin gari ko bambancin kabila ba, daga lokacin da Ubangiji ta'ala ya sa ya fi karfin shaitan, yayi nazari ya dawo kan gaskiya, babu abin da zai hana alaka ta da shi kila ma tafi yadda take a yanzu inganci, tafi yadda take ma a da inganci da nagarta da kusanci da sauransu. Kuma wannan shine kyakkyawan fata na da shi cewa in dai nayi dan Allah, Allah zai nuna masa gaskiya, amma in har shaitan ya ci nasara a kansa, to kuma babu abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan shine karshen abin da zan faɗa. Kuma ina yi wa dukkan al'ummar musulmi da za su zo wannan kasar fatan alkhairi, kuma su sani wannan ita ce matsayata, bani da wata matsaya sama da wannan, in ba nan gaba ne kuma zan yi karatu da bincike ba, inda akwai abin da nake bukatan karin bayani dore akan wannan da faɗa yanzu. To wannan kullun ilimi qabilul liziyada, in mutum yana bincike ilimi yana kara taduwa, yana kara faɗaɗuwa. Allah shi nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta, nuna mana ƙarya ya bamu ikon kauce mata. Dukkan wanda ke kiran mutane zuwa ga gaskiya akan tafarkin manzon Allah, Allah shi taimake shi, Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa. Dukkan mutumin da ya saba wa tafarkin manzon Allah, ya saba tafarkin musulmai da ganganci dan san zuciya, in mai shirya ne Allah shiryar da shi, in kwabatacce ne to Ubangiji ta Allah ya kare al'ummar musulmi daga sharrinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.